ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan shine darasi na 155 wato a karatun da muke gabatarwa na littafin al'adab al-mufrad littafin al-imam al-bukhari rahimahullah. Za mu karanta hadisi na 703 kadai ina shafi na 228 insha Allah. Shi wannan hadisin yana ɗauke da bayani akan addu'ar istighfara. Imam Bukhari ya yi babi a kai shi ne babi na 293 babin du'a'i inda istighfara ce babin da ke ɗauke da bayani game da addu'a a lokacin istighfara. Wannan darasin yana ɗauke da matsaloli guda bakwai. Matsala ta farko da ake nufi da al-istighfara, ابن العصير الذي تعرفت عن نهاية في غريب الحديث والأخر أجوز إلى بيشاف نفس إلا داع يجعل الاستغفار طلب الخيارة في الشيء. ابن دعيك نفي دعا الاستغفار وتشيني نعم زادي أكون ونعم استفعال منه akan ce istighfirullah yaghfir laka, ka nemi zaɓin Allah sai Allah ya zaɓa maka. Saboda haka ya sa daga cikin lafuzan addu'a ta al-istighfara akwai kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma khir li, wato ya Allah ka zaɓa min, wato ikhtar li aslaha al-amrayni, Allah ka zaɓa min a tsakanin al'amura guda biyu abin da ya fi inganta gare ni. Ij'al lil khiyarati fi, saboda haka idan aka ce al-istighfara ana nufin neman zaɓi a tsakanin abubuwa guda biyu. Wannan ya zo a taji ma'ruf juz'i na 6 shafin 381 haka nan ma lisanul arab mujallal na 4 shafin 266. Ba haka kalmar ka al-istighfara kalma ce ta larabci ba kushe ya yi amfani da ita, ana ce mata istighfara, wato kalmar ta larabci ce. Ma'anarta shi ne mutum ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala fi ma yanfihi, ka yi nufin za ka aikata wani abu sai ka koma ga Allah. Idan aka ce ka koma ga Allah ya tabarra min al-hawli wal-quwwa illa billahi subhanahu wa ta'ala, ka nuna cewa da ƙarfinka da dabararka duk ba za su iya maka ba, saboda haka dole sai ka haɗa da taimakon Allah. Ma'anar al-istighara shi ne kai ba za ka iya zaɓa ma kanka ba, saboda haka kana neman Allah ya taimaka maka da ƙarfinsa da iyawarsa ya zaɓa maka abin da ke mafi alkhairi. don haka yasa kalmata al-istikhara tana da alaka da al-khair kana nema al-khairi wajen Allah tabaraka wataala saboda Allah shi ya san gaibi Allah shi yake sanin abu mai kyau da mara kyau sai dai kai ne zaka aikata wani abu ka san wannan abin akwai al-khairi cikin sa ko babu ya taho da nau'uka da yawa daga cikin addu'o'i da muka karanta a kurkusa a wannan littafin Imam Bukhari ya mana ishara da wani nau'i na al-istikhara wanda ya taho cikin hadisin Anas bin Malik riwaya ta Imam an-Nasa'i Anas bin Malik ya ce cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa ƴarsa Fatima a riƙa yin addu'a da safe da yamma ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دنك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الله أركبني إني ما كينا وركدي كفاوين. تعرف ما الاستخارة؟ ولنبي نحن الاستخارة ده أنك يكوي مفاطمة. أشهد كذلك ويا حي يا قيوم. برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله الله كشري من الأمرين رجي أنت ولا تكلني إلى نفسي طرف عين كرك كاليني لما كينا وربطين كيف تغيي على أم إيردا حليل دبالا بألله تبارك وتعالى ما من كاو حديث أبو بكر الثقفي شين نفعل بن الحارث shi ma yana cikin addu'o'in da Imam Bukhari ya kawo a kurkusa din nan wanda manzon Allah yake cewa da awatul makruh addu'o'in wanda ya shiga damuwa shine ya rika cewa Allahumma rahmataka arju fa la tukilni ila nafsi tarfat aini aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta yana kama da addu'an da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa Fatima za Allah ya ce wannan ita ce addu'a ta wanda shi da damuwa in ka shiga damuwa ka maimaita wannan addu'a Allah zai kawo maka Allahumma rahmataka arju ya Allah rahmatka nake fatan wato in samu fa la tukilni ila nafsi kada ka kyale ni in yi matsayina tarfat aini gwargwadon fitawani wa aslih li sha'ni kullahu kuma ka shirya min al'amari na baki ɗayansa la ilaha illa anta shi ma isnadin hadisin yana da kyau yana sahihu jami'i sahih hadisi na 2388 don haka idan aka ce al-istikhara ana nufin neman zaɓi a tsakanin abubuwa guda biyu neman zaɓin Allah tabaraka wa ta'ala mas'ala ta biyu kafin mu karanta ma hadisi wannan al'amari ne da ke da muhimmancin gaske saboda ta wannan sashi bokaye sun cutar da jahilai da farko sun cutar da jahilai domin ana kiransu malamai maimakon a kira su jahilai bokaye na biyu maimakon su gaya wa mutum za su koya masa bokanci za su martabi sun su ce za mu maka istikhara wato cikin al-istikhara miyagun malamai sun yi amfani da ita sun fasa da mutane da damar da suke Allah ta tsare kuma istikhara din nan ta zo da nau'uka daban-daban akwai ma wanda ke yin sa da alkur'ani littafin alkur'ani littafin alkur'ani zai istikhara saboda haka idan kana da buƙatar wani abu zai fi alkur'ani kansa ta fara zuwa gare shi sai ita zai amfani Allah ka tsare sannan akwai istikharar da za ka ce za ka yi mafarki idan ka yi mafarki za ka yi abin da za ka aikata to kuma istikharar da aka ce a mafarki za ka ga sakamako da kwanta sanin wannan bid'a ce babu ita a sunnar manzon Allah wanda ya zo cikin fatawar lajina mujallar na 32:58 akwai wanda ke istikharar da carbi akwai wanda ke yi da tsuntsaye suna nan nau'uka daban-daban kuma dukkansu kafirci don mutumin da ke tafiya ga masu irin waɗannan suna tafiya ne ga mutawa da boka bai sani yana asarar jikinsa kamar yadda manzon Allah ya tabbatar mana kafirci ne tsanta wanda ya taho a tasihu du'a na Bakar Abu Zaidin rahimahullah yana shafin 1087 ba ma da wannan ba wato ita asali al-istikhara a sunnar manzon Allah wani baya yi ma wani ko wajen yi makansa kamar yadda wannan hadisi ke karanta ta don haka idan tana da wata bukata ba ka tafiya wurin malami ka ce ka mun istikhara kamar yadda ke faruwa mutum yana son ya yi aure a ce kawo sunanta a kasar da nashi a ce a babu sa a cikin wannan aure wannan bokaci manzon Allah bai taɓa yin haka wani baya yi ma wani al-istikhara idan gaskiya ne ka mika al'amarinka ga Allah to ya kamata ka san abin da Allah ya ce a yi ba wai ka je ka nemi wanda zai maka ba wanda a kan haka ne malamai suka yi magana domin al-istikhara ibada ce ta jiki ibada ce ta jiki ya za a yi wani ya yi ma wani in ka duba majmu'u fatawa mujallad na 10440 sai hada kana ta salatu kal iman sallah da imani suna da kamanni sallah da imani suna da kamanni to sai sa a cikin alqur'ani Allah ya kira sallah da imani la tadkhulu man diyabati jibali wani baya yi ma wani sallah abada misali da mutum zai mutu ana bin shi ba su kan sallah ba inda za a yi ka biya mishi inda za ka masa kudin shi da ka roƙa mar gafaran Allah amma ba ka yin wannan sallah a madadin shi ba zai yi ba don Allah bai shar'anta sallah a kanka ba a kan sai dora naka na nan daban ba za ka ɗauki na wani kai mishi ba akwai ibada da ake wakilta ake iya na gifta amma kun sallah ban da ibada jiki sai dai ibada ta dukiya wala yusalli ahadun an ahadi babu wanda zai yi ma wani sallah alfarḍa sallah ta farilla ko ta nafila zali usirin wala li ghairi usirin da usiri ba usiri wani baya sallah da wani baya ma wani sallah kama la yu'minu ahadun an huwa yadda kasan ba za ka yi imani a madadin wani ba ka musulunta amma Allah bai yi min wani da kashin yan uwan ka ya musulunta ba sai ka ce to Allah na musulunta a madadin shi ha ba za ka taɓa wakiltar shi ba aikin da Allah ya dora masa shi kadai ne dole ya yi in bai yi ba kuma Allah zai tambaye shi a kiyama wala tasqutu bi hadin kama yasqutu al-iman sallah ba ta faɗa ko kuma imani bai faɗuwa baka cewa na ɗauke sallah ga wani haka a istikhara take ibada ce ta jiki wanda kowa yana wa kansa ne wanda al-imam az-zahabi a shafi'i littafin al-mansur fi al-qawaid shafin 1410 yace min al-ibadati ma la ya'budu niyabatu fil ijma' akwai ibadar da duk malaman sunna sun yi ittifaqi akan cewa wani baya yi ma wani ittifaq kamar imani da Allah ta'ala wa minha ma yakfadu ha ijma'an akwai ibadar da wani yana iya dauke ma wani kamar addu'a saboda ka kana iya addu'a a madadin wani inda manzon Allah yake yana cikin wato ayyuka masu falala sai ma wani addu'a Allah ka yaye ma wani da wanda yake ciki wannan balai bane sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ma sadaka sadaka kana iya yin ta a madadin wani saboda kai sa mutum ya rasu amma ana yin sadaka kuma tana isa gare shi amma sadaka ibada ce ta dukiya addu'a ibada ce ta harshe biyan bashi wanda ibada ce ta dukiya wal wada'i aka dan ajiya da sauransu wannan wani yana iya dauke ma wani amma salatu fala tabu niyya wa salla ayin da za a yi wani yana dukki wani ya yi a madadin wani saboda haka da ke akwai jahilci tare da mutane sai ana ruzan su don baka sani ba al-istikhara din na ibada ce da aka shar'anta ta akan kowane musulmi sai ya fice da kai sai malami ya amfani da wannan damar da ku zan kai jigan ma Allah ka kare mu ibn qayyim al-jawziyya al-litafi zadul ma'ad musalla nabi shafi 1443 haka ma litafi kitab as-salat wa hukm tarikiha shafi 46 haka nan al-imam shafi waɗannan malamai sun yi magana akan matsala ta ibada ta jiki wani ba zai yi ma wani ba musamman salat al-iftikhara wanda yazo cikin kitabul muwafaqat na al-imam shatibi musalla nabi shatibi 227 ibnu qayyim al-jawziya al-kitab sabil ma'ad yace fa'awwada rasulullah ummatahu bi hadha ad-du'a abu shakka mutum idan yana so ya aikata wani abu yakan so ya san abinda zai aikata din gaba ba za a yi nadama ba dan adam tuntuni haka ne haka ne yake duk inda mutum yake yana son abinda zai yi gaba ba za a samu ya yi nadama ya za a yi kuwa ka aikata abinda gaba ba za ka yi nadama ba to can nan ne istikhara take shigowa wannan tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa suna haka amma abinda suke aikatawa shi ake nufi da al-istiqsamu fil azlami al-istiqsamu fil azlami akwai kibiyoyi waɗanda suke tare da su a jikin ka'aba an rubuta kai an rubuta karkai ko za ka zanta sa hannu ka daro guda kuma shi ma al-istiqara ne idan ka daro karkai to ka samu zaɓin wannan abu in ka yi shi gaba karkai na dama to Allah da tabaraka ta'ala da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana waɗannan ayyuka na shirka da shirka ce da Allah tabaraka ta'ala domin kokarin sakin kaibi ne babu wanda ya san gaba sai Allah lokacin da Allah ya haramta waɗannan ibnu qayyim al-jawziya ya ce to Allah bai bar al'umar annabi haka kawai ba sai ya canza musu da abin da ya fi alkhairi menene abin da ya fi alkhairi yace al-qur'ata al-istikhara min abin da aka saba da shi wato na neman zaki imma da kibiyoyi imma ta wajen bokaye ta amfani da tsuntsu idan an zaburi tsuntsu ya yi ta arewa sai a ce to tafiyar ba da ni ya tafi ya yi ce kai ba sa sai wani saki wannan kafircin Allah ya hana shi ne yake cewa alladhina yasiruhu hadhihi al-qur'a allati kana yaf'aluha ikhwanul mushrikin idan ka bar al-istikhara ta manzon Allah da ka barta to za ka auka wato basiki na shaidanu wato kafirai waɗanda suke shirka da Allah don haka yasa in dai zaɓi kake nema wajibi ne ka kai koyi ka koyi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta su yatlubuna biha ilma ma qasima lahum fil ghaib tun a zamanin jahiliya larabawa suna amfani da kibiyoyin nan wanda ake kiran su al-azlam wanda Allah ya magana akan su a cikin al-qur'ani suna amfani da su ta wajen neman zaɓi saboda kokarin su san gaibi abin da ya buɗe gare su tafiya ce za ka yi wata tafiya bai zai biyo bayan ta saboda kana so ka san wani abu na ilimin gaibi a kai Allahu bi hada du'a sai Allah ya canza wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya canza musu din da dama can larabawa suka saba da shi kuma su al-istikhara wannan addu'a din alladhi huwa tauhidun wa iqam wanda wannan addu'a tauhidi ne kuma nuna bukatar ka ne ga Allah wa ubudiyyatu sannan kuma bautar Allah ne sannan addu'a ta dauki tawakkali wato addu'a tana dauke da ilimi mai yawa saboda haka isa wasu malamai ma rubuta littafin su kai akan al-istikhara duk ilimin da ke cikin sa akwai nuna bukatar ka ga Allah akwai ibada ga Allah akwai tawakkali ga Allah akwai su'alun liman biyadihi alkhairu kullu kana roƙon wanda shi kadai yake rike da alkhairi shine Allah tabaraka wa ta'ala alladhi la ya'ti bil hasanati illa huwa babu mai zuwa da abu mai kyau sai Allah babu wanda zai baka abu mai kyau sai Allah wa la yasrifu sayyi'ati illa huwa babu wanda zai kawar maka da munanan ayyuka sai Allah bi idza fataha li 'abdihi rahma Allah nan shine wanda in ya buɗe ma bawan sa rahma lam yastati ahadun hafsaha an babu wanda zai iya kada wannan rahama ya hana ta fitowa ga bawan shi wa idza amsaka dan kuma Allah ya rike ni da rahmar sa fa lam yastati ahadun irsala ma ilai idan Allah ya rike rahama babu wanda zai sake wannan rahama zuwa gare ka yasta tayyir wa tanjimu ziyad qali wa nahu wa sunna ya kawar da duk da ake yi na shirka da Allah du'a huwa qaliul maymun as-sa'id kuma kai mu jawziya yace wannan addu'a to ita ce idan ma kana son ka tsin kai kaibi ka leka cikin kaibi to wannan addu'a ta da ta yi kun ka samu yardan Allah kan istighfara ta sunnar manzo Allah wali ahli sa'adati wa tawfiqi duk wanda kaga yayi ruku da istighfara ta manzo Allah to yana cikin wadanda sun dace da rahmar Allah kuma sun samu muwafaqa wato shari'a ta Allah tabaraka wa ta'ala alladhi yusabbihu lahu min allahi husna wa inna dama allah ya riga ya kaddara za su samu kiyawa sakamako a duniya da kiyama ko san ya tarewa daga kuma mai da hankali wajibi din sani wannan addu'a ita ce kadai addu'a ta al-istikhara da zaka yi ta dace da rahmar allah tabaraka wa ta'ala da dace da sunnar manzon allah amma duk da al-istikhara da zaka ce za a maka da an ce za a maka to shirka ce kafirce abu mai iya nema ma wani zabi ba kai zaka nema ma kanka zabi مكرنت حديثه حدثنا مطرف بن عبد الله بن مصعب الإمام البخاري ينا كرم مالبي سدنا أبو المصعب وسمى لمنكم سنة كرم شيء أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عبد الرحمن بن أبي الموالي ينا تكم باين سيدنا علي بن أبي طالب سنة سيدنا علي شنتاز هذا تابعين عن محمد بن المنكسر القرشي عن جابر بن عبد الله السلمي هذا حديث النجابي وانا حديث جابر بن عبد الله شير وقال جابر يجي كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي يكفن شيء يعلمنا الاستخارة يعني قويا من الاستخارة في الأمور كمدع الأمر كالصورة من القرآن كمدين تكو حتى مصورة القرآن صلى الله عليه وآله وسلم دوبا حكمر النبي صلى الله عليه وسلم مزوان الله يا حنا كافرين خيرت أمباني لكيفيوي صبت نمان زابي صبت وانا على آدى الشيطة مزوان الله يترد سنة لكذا إتا تروريك الشيطلو على آدى الشيطة الأربعة وانس أي كتوان أخبسي سنة مزابي سنة نمان زابي النبي ونكذي مزوان الله يتوي الشيطة والله يا حنا كافرين amma mun san da kiyaye su sai ya canza musu sai ya koya musu al-istikhara mutum da ya koya musu al-istikhara dole ya ba da muhimmanci a kai saboda in sun yi al-istikhara din nan to za su yi baki da wancan da kafirci in ba su yi shi ba karshe za su koma in ba ka raba mutane da wani abu ba ki ka canza musu da abin da yake wani madadin sa in ba kai ba sai su koma ga abin da yake wancan mu wannan shi da jaki kici Annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana al-istikhara cikin al-amura yace ka surati min al-Qur'an kamar yanda yake koyar da mu surata al-Qur'ani wato yanda annabi yake ba da muhimmanci wajen koyar da al-istikhara sunnah yana kama da yanda manzo Allah yake ba da himma ta wajen koya ma sahabbansa ayoyin al-Qur'ani da Allah mutum yake saukar wannan hadisi ya fi cikin sahih al-Bukhari ina kitab al-tauhid babu qawli Allah ta'ala inda al-Imam al-Bukhari yafassar ayat 65 ta surah al-an'am qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum aw min tahti arjulikum Allah yace yana iya saukar da azaba ta saman ku yana iya saukar da azaba ta kasan ku Allah yana fadi Allah ka tsare wannan surah al-an'am saboda al-Imam al-Bukhari yana fassar wannan ayat sai kawo hadisin jabi amma a wannan riwaya da ta zo cikin sahih bukhari yanda jabir ya faɗa jabir yace yu'allimu ashabahu al-istikhara manzo Allah yana koya ma sahabbansa yanda za a yi al-istikhara fil umuri kulliha a cikin al'amura baki ɗayan su kaga ya nuna cikin da ka sa abu ba yi kokari ka yi al-istikhara yace kama yu'allimuhum surata min al-qur'an kamar yadda manzon Allah yake ba da himma wajen koyar da surata wata sura ta al-qur'ani wannan kalma ta jabir sai kama da Umar Abdullah ibn Abbas akwai wasu abubuwan da annabi ya ba da himma wajen koyar da su kuma ba wajibai bane kamar al-istikhara din nan kaga ba wajibi ba kace amma annabi ya ba da hikima ta wajen koyar da ita saboda hadarin da ke karkashin ta shi ma Abdullahi ibn Abbas ya ba mu misali da tahiyya at-tashahhud kana rasulullah yuallimuna at-tashahhud kama yuallimuna surata min al-quran kuma Allah yana koyar da mu tahiyya a sallah irin himma da yake bayarwa wajen koyar da mu ta surata al-quran abu tayyib ta Abdullahi ibn Abbas yace kana rasulina rasulullahi kana yuallimuhum hadha ad-du'a kama yuallimuhum surata min al-quran kama addu'ar da ake yi kafin ayi sallama bayan an yi tahiyya اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وانا الدعاء عبد الله بن عباس يجي أن نحن بعد جمعة توجه قوية السنجي في حكمة ديك البايرة توجه قوية سوء القرآن كن قوصا أن الدعاء أكي كفن عيسى لما بأطوك إلا بش أما صبوت مهمة شنتا صبوت الدعاء أن تعطي كني من سرين الله جميع شر جهنم تقابل جهنم ده شر المسيح الدجال ده شر اللي كتاره تلوشي da bashi da sauransu kuma Allah sai ya hada da sanya su a wannan addu'a saboda kai ta yake koyar da sahabbai saboda haɗuwar ran da ke tattare da waɗannan abubuwa kaga Jabir ya tabbatar mana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da himma ta wajen koyar da al-istikhara mu ci gaba yace idan hamma bil amri idan mutum ya yi nufin wani al'amari idan aka ce hamma bi ma'ana kafada kafada al'amari idan mutum ya yi nufin zai yi wani abu kuma Allah ya ce falyarka raka'atayn sai ya yi raka'o'i da biyu sai ya yi nafila kenan raka'a biyu lokacin da an ce za ka yi nafila raka'a biyu ibada ce to ya za a yi wani mai ittifaqan malaman sunna sun ce cewa sallah wani bai mai Nabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka himmanci wani al'amari in ka yi nufin aikata wani abu sai kai na fila raka'a biyu sahih bukhari kuma kitabu tauhid yace yace Nabi sallallahu alaihi wasallam yace fal yarka raka'atayn min ghairi al-fariidati wannan ya zo cikin sahih bukhari Imam Bukhari ya kawo hadisin Dajjal manzon Allah yace mutum yayi raka'a biyu raka'o'in nan guda biyu sallallahu alaihi wasallam sai yace min khairil fariida ba fa na sallar farilla ba inda wannan kalmar ma tana nuna cewa sallar al-istikhara ba dole bane saboda manzon Allah yace kai na ila raka'a biyu ba na farilla ba wato kar ka dauka za ka yi al-istikhara bayan sallar farilla saboda wannan kalmar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a nan mun samu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza hamma bil amri fal yarfa raka'atayn kaga annabi ya mana umarni idan wani al'amari yazo gaban ka in ka yunkura za ka aikata wani abu to kai na fila raka'a umarni ne Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa umarni koyar da mu al-istikhara idza taratu fi umurihim an yastaghfiru bi an ya'budu idza idza wani abu ke gaban ka kana da himmar aikata wani abu to ka nemi zaɓin Allah tabaraka wa ta'ala neman zaɓin nan kana ƙarfafa tauhidin ka ne ga Allah kuma kana bautan Allah abinda kake wato kake so a rayuwarka wanda za ka aikata shi kansa ba ka aikatan ba amma kuma cikin wannan himmar ka ga an samu bautan Allah summa yas'alu al-khiyara sannan shi mutane su roƙi Allah zaɓi fil amri allazi yushtunahu lafkina ba wanda ya zo cikin majmu'u fatawa mujallad na 23 shafi na 66 al-imam shawkani al-ibn nayl al-awtaq ya yi sharhi ga da hadisan al-istikhara yana juz'i na 88 al-imam shawkani yace fi anna sunna fil istikhara kaunuha raka'ati kun ga Jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni idan kai nufin aikata wani abu kai na tsara raka'a biyu wannan ya tabbata mana sunna kenan a sunnar manzon Allah raka'a nawa za a yi sai kai al-istikhara raka'a biyu sai kai matsalar da take gabana babu harin ya raka'a goma me ya yi a nan kaga ya kawo umurnin manzon Allah saboda haka inda annabi ya sanya iyaka ta daya ana shi kansa a cikin haka Allah ya ce masa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqwa iyakar abinda Allah ya ce kai tsayanan iyakar abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kai ka tsaya haka saboda haka iyaka wa istikhara ka abin sai ce tunda Annabi ya ce biyu fala tujzi'u rak'atu wahida kaga raka'a dai kenan ba ta ce ba wa hal tujzi'u fi zalika an yusalli arba'an aw akthara taslima to misali in mutun ya kara din kuma ka in mutun ya kara in ya kara fa in ya kara yayi na tsaya da raka'a biyu sai laifi to akwai malamin hadisi da ke cewa ai akwai riwaya da aka samu ta hadisin Abu Ayyub al-Ansari ta al-istikhara wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma salli ma kataba Allahu laka sai kai sallar abinda Allah ya rubuta maka huwa dalun ala annahu zaka turu ziyada Allah rak'atai tunda manzon Allah yake kai sallar da Allah ya rubuta ma yana nuna babu laifi kenan dan ya karanta ai to haka yasa dan an ce raka'a biyu a wajen wasu malamai bisa al'akari da hadisin Abu Ayyub al-Ansari wato mafhum al-adad fi zalik laysa bi hujja dan an ce raka'a biyu ba hujja bane saboda wannan hadisin na Abu Ayyub amma galibin malaman sunna sun tabbatar da raka'a biyun nan shine iyakar abinda ake a sallar istikhara saboda shi wannan hadisin na Abu Ayyub al-Ansari da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake summa salli ma kataba Allahu laka sai kai sallar abinda Allah ya rubuta maka ai abinda annabi yake nufi abinda Allah ya rubuta shine wanda manzon Allah ya faɗa raka'a kaga wannan hadisin da ke cikin fassara cikin Abu Ayyub al-Ansari baka samu wani hadisi da yake daga manzon Allah wanda ya magana akan ayi sallah idan za a yi al-istikhara da bayani illa fiye da hadisin Jabir bin Abdullah wannan hadisin da muke karantawa shi yasa Imam Bukhari ya kawo shi domin babu hadisin da ya yi magana akan al-istikhara fiye da hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari kare da tsare Annabi sallallahu alaihi wasallam yace min ghairi farida ba ta farilla ba yace ba ta farilla ba kada ki kada ki ce yanzu nan da muke sallar magriba ana sallama sai kawai ta kama addu'a ta kama istikhara dan kai sallah min ghairi farida manzo Allah yace ba na farilla kaga ana jin za ka yi nafila raka'a biyu kai da kanka za ka yi wannan nafila raka'a biyu a matsayin nafila min ghairi salatul fariida kada ya zaman to sallar farilla ce bayan an gama ta sai ake addu'a ta al-istikhara idan an yi haka an saba masakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ne idan an yi a bayan tunda malami suke cewa tunda an ce ba na farilla ba tunda ya nuna cewa kowace nafila ana iya al-istikhara a bayan ta kenan tunda manzon Allah yake min ghairil fariida sai ina ga sunan ratiba sunan ratiba nafila da ake bayan sallar farilla bayan sallar maghrib kai raka'a wanda shi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu annabi yake bayan sallar maghrib ya zama raka'a biyu bayan maghrib kuma raka'o'in al-istikhara biyu ne kai nafila bayan sallar maghrib raka'a biyu sai kai addu'ar al-istikhara kai laifi ba kai laifi ba to shi manzon Allah da mai cewa yi ba na farilla ba kaga ya nuna kenan idan ba za ka yi al-istikhara bayan wata nafila da kai ba da niyyar ta al-istikhara ba yana cewa kamar misali ta jiya tun masjid ko gaiba zalika min an-nawafil nan da yazo cikin bayanin Ibn Hajar da yake sharhi hadisin Jabir Fathul Bari mujallad 10/87 a tsakiyedu da biyarkatai ne khasun da hadisin Jabir kan hadisin Jabir babu hadisin da ya zo ke magana yawan raka'o'i da ake so kai kafin kai al-istikhara kuma ka tahiyatul masjid yana dauke nafilar al-istikhara a shigo masallaci sai kai tahiyatul masjid raka'a kana iya addu'a ta al-istikhara ba sai ka kace wata nafila ba wanda ya zo cikin fatawa Allahina yana mujallad 10/57 hakanan wato dalilul salihin sharhin riyadus salihin sura na sharhin 354 ba da yafi dan kai al-istikara kafin abu kuma ayi shi bayan aukuwar abu ma salihi bane sura annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan hamma fil amri idan mutum yayi nufin wani abu idan kai nufin wani abu kai al-istikara bayan abin ma ya auku kana ke ci gaba da istikara akan wannan abu wannan bai saba ma sunnar manzon Allah yana kitabul majmu' na imam an-nawawi mujallad na shafi na 78 da majmu' fatawa mujallad 5 shafi 145 mu ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yayi nufin aikata wani abu idza aqada al-amr idza hamma bil amri idan kai yunkurin aikata wani abu to kai nafila raka'a kaga matakin farko na al-istikhara shine nafila ne annabi yace a gaba summa yaqul lokacin da an kawo summa da ke da fara da nafila sannan addu'a ta biyu idan aka yi nafila raka'a biyu summa yaqul sai mutum yace Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika ya Allah ina neman tsafinka ta dogaro da ilminka ta dogaro da saninka saboda sanin Allah yana gaba da sanin kowa Allah ya san gaba ya san baya san duk abin da ke auka ya san zahiri da baɗini saboda kana neman tsafi ta dogaro da ilminka a'a ta dogaro da ilmin Allah inni astaghfiruka bi ilmika ina neman zaɓinka ka dogaro da iliminka wa astaghfiruka kuma ina neman iyawa bi kudratika ka dogaro da iyawarka kaga ina neman iyawa ka dogaro da iyawarka domin kai ba ka iya ba sai idan Allah ya baka dama misali ka gina gida dan wata unguwa kai istikhara abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan hamma bil amri idan mutum ya cikin wani al'amari kaga ya nuna dukkan al'amura na rayuwa kan istikhara kana yiwa kana ganin kana da kuɗi zan yi gidan nan kai ina da miliyoyi a jiya ina ba za ka iya ba sai da iyawar Allah ba za ka iya ba saboda ka ba mu Allah hakkinsa na imani da cewar ba abin da ke aukuwa sai da kudurar Allah tabaraka wa ta'ala wannan kalmar ta samu fassara ta shi biyu astaghfiruka bi kudratika inda ya zo cikin Fathul Bari mujallad na 11 shafin 87 fassara na farko idan ka ce astaghfiruka bi kudratika fatlubu minka an taj'ala li ala zalika kudra ina neman iyawa ta dogaro da iyawarka wato ina neman ka min cutar in iya abin da na sa a rai zan yi wannan kudura guda ce fasar tibiha ta tulubu minka an taqduru li ya Allah ina roƙonka ka kaddara min wannan abin da na sa a gaba bi kudratika wato kudurarka wanda kai ka tsara al'amura tun farko wato ina neman ka kaddara min wanda akan wannan ne su malamai ke ganin ba daidai bane a fassara domin Allah ya riga ya kaddara komai to ce saboda haka fassara ta farko take mafi inganci wato ina neman iyawa amma ka dogaro da iyawarka saboda kai baka iya ba sai idan Allah ya samar maka wannan dama amma idan kace ina neman kaddara min Allah ya riga ya kaddara komai dama to ba zai canza wannan kaddara da yi ba al-murad bi takdir at-tayfiq saboda haka annabi malamai ke cewa idan ka ce ina neman ka kaddara min Allah ka sauke min bisa kudurarka abin nan da na sa gaba saboda ba zai iya ba sai ka taimaka wa as'aluka min fadlika al-azim kuma ina roƙonka game da fadalarka mai girma fadala wato ita ce al-ziyada wal khair da larabci na aka ce fadala ana nufin ƙarin ni'ima ƙarin ni'ima wanda ya zo cikin matsayin subuka na ibn faris al-fadl shi ne al-ziyada ka samu wata ni'ima wajen Allah amma kana neman ƙari misali kana da kuɗin da za ka yi gida amma kana neman ƙarin ni'imar Allah ni'ima ta Allah domin wannan kuɗi ba zai saɓan maka abin da kake so ba tana yiwuwa in kuɗin ta canza ce tana yiwuwa duk ya kama ba za ta iya kaiwa ka zama wannan ginin ba amma idan ka haɗa da neman ƙudurar Allah ka nemi ƙarin ni'ima bayan da Allah ya baka kuɗin gini, yanzu kuma kana neman ƙarin ni'ima, shine ma'anar dukkan min fadlika ladhi, kuma roƙonka daga kwallalarka mai girma, saboda kwallalar Allah tana da yawa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ka duyi farkon addu'a ta al-istikhara yabo ne ga Allah tabaraka wa ta'ala, ya buɗe godiya ga Allah subhanahu wata'ala kafin ka taro ga addu'a dai ina yabon Allah yanda malaiku suka faɗa Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana Allah kai ka sani mu ba mu sani ba fa innaka ta'lam fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu anta allamul ghuyub sannan sai kai addu'a din daga nan ne addu'a take wanda cikin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani dan Allah kai ka yi roƙon Allah sai ya ga da yabo ga Allah subhanahu wata'ala Allahumma in kunta ta'lam ya Allah in ka kasance kana sani anna hadha al-amra anna al-amri da wannan kalma ta kafa ba ta yi ba ana kiransa addu'a'ul mu'allaq addu'a'ul mu'allaq shine addu'an da aka rataya kuma shi da aka rataya ta da ilimin Allah saboda ai baka san alkhairi bane in ka san alkhairi ne ai ba za ka nemi zabi ba sai dai ka roki Allah kawai Allah ka bani ai baka sani bane sun da baka san alkhairin ba shi yasa kake neman zabi wajen Allah subhanahu wata'ala ka kaira suke in kunta ta'lam ya Allah in ka kasance ka sani wannan ba laifi ba ka rataya biyan bukatan ka da ilimin Allah hakika Allah ya riga ya sani to amma kana tawassuli da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan abin sai ka san wanne ne ya tabbata ba alkhairi ne a cikin ko sharri ya zo a kitabu tawhid sahih al-bukhari hadisin Jabir sai Jabir yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace summa tusammihi bi ainihi manzo Allah sai yace daidai wannan gaba sai ka kira sunan abin amma in ka lura da hadisin da muke karantawa anan cikin karshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka kira sunan abin so wannan hadisin da Imam Bukhari wanda yazo a Jami'u Sahih wato shine mafi inganci wato daidai nan gurin ne ya kamata wato ka kira sunan abin da kake so ka nemi zafi a kansa a wajen Allah tabaraka wata'ala Allahumma in kunta ta'lam ya Allah kanta in ka sani anna hadha al-amra wannan al'amarin da yake aure ne duk kira sunan matar da kake so ka aura ko ba matar kawai ba ita ma mace tana iya istikrara ta kira sunan namiji kuma idan ka bukata ce a gaban ka ko zine ne sai wannan gaba za ka kira sunan wannan abin idan ka san wannan abin khairul li alkhairi ne gare ni fi dini cikin addini na wa ma'ashi da rayuwa ta wato da amri da kuma karshen al'amari na aw qala koko mutun yace fi ajil amri in ka kasance kada alkhairi cikin wannan al'amari wato cikin al'amari na gaggawa shi ne ajil amri ajil shi kuma al'amari na jinkiri idan aka ce ajilihi na jinkiri wanda sai Allah ya rike idan aka ce ajilihi na gaggawa na nan duniya ce Allah kana son Allah ya zaba maka cikin da zaman alkhairin sa zai tabbata gare ka a nan duniya da kuma lahira akuturhu li to kaddara min wannan abin idan ka san akwai alkhairi cikin wannan abin to ka kaddara min ya Allah wa in kunta ta'lam kuma idan ka kasance kana sani anna hadha al-amra wannan al'amari sharri li fi dini sharri ne zai kasance gare ni a dini na ma'ashi da rayuwa ta wa aqibati amri da karshen al'amari na aqibati amri karshen al'amari shine ya haƙi idan ka san wannan abin wato ba alkhairi bane gare ni karshen al'amari na aw qala ko mutum yace fi ayati al-amri cikin wato al'amari na gaggawa wa ajilihi da kuma cikin kiransa asrifu anni sai ka kawar da shi gare ni wa sarifni anhu kuma ka kawar da ni gare shi waqdur li al-khayra kuma ka kaddara min al-khayri ai su kana cikin da ya kasance ka kaddara min al-khayri cikin da ya kasance wanda ke nan kane mai zancin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ya kaddara maka inda al-khayri yake wani a cikin tsayin ka yake so summa rabbini sannan ka yarda da ni wata riwaya yace wa rabbini bihi kuma ka yarda da ni da wannan abin da ka kaddara min kaga anan karshe sai ya ce wai san bin hajjatuhu sai ya ambaci bukatarsa anan hadisi ya tafi da cewa sai a karshen addu'ar al-istikhara kafin nan zaka ambaci bukatar ku kuma ba ka bane riwaya ta zo cikin sahihul bukhari cikin tauhid zaka ambaci bukatar ka ne lokacin da ka fara addu'ar al-istikhara anan akwai abubuwa guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a karshe wanda malamai suka yi magana a kai suka ce waɗannan bukatu suna zama kashi hudu na ɗaya ya kunu zuhu fi dinihi duna duniyahu abin da ka sa a gaba yana iya zama alkhairi gare ka ga duniyarka ga rayuwarka amma ka sa shi ashini ka ba alkhairi bane ba shakka haka yana faruwa ka sa abu a gaba kana son shi kana yiwa wannan abin ya zama alkhairi gare ka a rayuwarka amma ka addininka ba alkhairi bane shine abu na farko za ka yasa in ka dubi sunnoni da annabi ya sanya cikin wannan addu'a ta al-istikhara guda uku ne yana kana iya samun abin da zai zama alkhairi gare ka a duniyarka amma ta sa shi addininka ba alkhairi na biyu wa khairun lahu fi dunyahu khassa wa la ta'ribu fi dinihi kana yiwa ya zamanto abu ya zama alkhairi ne gare ka ga duniyar ka gaba daya amma ta sashin addini kamar bai shafe shi ba san san na uku khairun fil ajili kana yiwa ya zama alkhairi ne a rayuwar ka ta gaggawa idan aka ce rayuwar ka ta gaggawa ba ka tashi da addinin ka da duniyar ka rayuwar ka da duniyar ka gaba daya don haka yasa in ka ciki wato ajili amri al'amari na na gaggawa ya shafi rayuwarka ya shafi addininka wato duka rayuwar duniya kake roƙon Allah addinin ka kake abu zai zama alkhairi gare yana aka ce ajilihi wato al'amari ka na jinkiri wanda ya shafi lahira wa huwa afdal wanda shine mafi daraja walakin idza tajtama'at al-arba'a idan ka aka abubuwa guda uku sun fa zalika alladhi yanbaghi lil-'abdi an yas'ala rabbahu wanda shi ya dace ga bawa ya roƙi Allah saboda ka sai annabi ya haɗa su gaba ɗaya amma ka kan sa abu a gaba wanda abin ya shafi duniyar kawai bai shafi addinin ka ba amma ka sani ba zai iya illa ga addinin ka saboda ka alƙinci fara za ka magance shi kana yiwuwa ka sa abu a gaba ya zama alkhairi ga addinin ka kai amma bai zama alkhairi ga duniyar ka ba saboda sau da yawa za ka samu addinin mutum ya yi kyau amma ya rasa duniya gashi da addini da imani da kokarin duko da sunnar manzon Allah amma duniya ta gagare shi saboda haka abin da ka sa a gaba yana iya zama alkhairi ga duniya da addininka wanda duniyarka yana iya zama alkhairi ga duniyarka wanda addininka na biyu yana iya zama alkhairi ga duniyarka gaba ɗayanta wato shine addininka da rayuwarka amma a lahira ba alkhairi ba ne saboda a lahira Allah bai karɓa ba a duniya za ka ga addinin ka ya karɓu rayuwarka ta yi kyau kana cikin ni'ima za ka ɗauka lahiran ma ba ka dai alhali ba haka ba ne wanda shi ne mafi afara a ranar kiyama Allah ka tsaye shi da Allah ke cewa kul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala a duniya kana ganin ka yi riko da sunnar manzon Allah sannan rayuwarka ta duniya ta yi daɗi kai ka ɗauka lahiran ma ba ka nila saboda ka in ka ce fi ajili amri a cikin al'amari na na gaggawa wato rayuwar ta duniya abin da ya shafi addininka da rayuwar taka su zama ta wata alkhairi ciki yana aka ce ajili abin da ya shafi rayuwar ka ta jinkiri ita ce lahira ya zama to nan ma akwai alkhairi so idan ka haɗa hukun gaba ɗaya wannan ni'imar da ka samu ta zama ni'imar duniya da ta lahira wato tana kamar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana saboda ka sa addu'a ta istighfar la shakka addu'a ce take da albarkan gaske game da wannan addu'a akwai malaman hadisi da suke ganin shi ne riwayar hadisi shi ne wanda ya yi kuskure saukin fahimta au dinnan da ya zo a cikin hadisi wato ko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yanda suka yi addu'a khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ko kuma annabi ya ce fi ajili amri wa ajilihi aqdiru li wa in kunta ta'lam anna hadha al-amra sharrun li fi dini imma ka ce fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ko ka ce fi ajili amri wa ajilihi wato ɗayan biyu ya je manta wanne ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Sai fahimta ta biyu da fahani aka samu ta wajen riwayar hadisin, wato ba kuskure ba ne na mai riwayar hadisin, asali haka annabi ya faɗa shi da kansa, asali addu'a na haka ta zo. Don haka kada ka ware, kar ka zaɓi wani ko ka bar wani ba. Maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu addu'ar ta inda buƙatunmu na zama suna karkasuwa har kashi uku. Akwai buƙatar da ta shafi duniya wata lahira, kala biyu kenan. Wata buƙatar ta shafi rayuwarka, wata kuma ta shafi addininka. Sai annabi ya haɗa su gaba ɗaya a wuri guda. Saboda haka haɗa su gaba ɗaya shi ne mafi dacewa a kan a ce ka ware wani sashi ka bar wani sashi. Kamar misali, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري إن كنت أظن عاجل أمري وعاجله فذاك كاو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وأنا مؤكد بني يندى أدو أن تزوج أنت فأنت كأنت أنت الاستقامة wanda shi ya ce wa sunnar manzon Allah. Saboda addu'an ta kunshi abubuwa guda hudun nan wanda ba sa wuce dama buƙatar annabi, wajen abin shafi duniyar ka ko lahirarka, ko abin shafi addinin ka ko rayuwarka. Sai annabi ya haɗa su gaba ɗaya, in ka ware wani ba mamaki ba za ka samu ainihin albarkan da Allah ya sa wato a cikin wannan addu'ar ba. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya ce summa kada ya nuna shi ta yi nafila raka biyu sannan ka ce wannan addu'a daidai ina kenan. Wannan akwai sabanin fahimta wajen malamai, shin ka kai addu'a ta al-istikara kafin sallama kenan ko bayan sallama? Sai an kawo summa, tunda summa ta zo ya nuna bayan sallama, wanda shi ne abin da galibin malaman sunna suke tabbatarwa. Yakunu du'a'u ba'da as-salati, sai ka yi nafila raka biyu ka gama ka yi sallama sannan sai kai addu'a ta al-istikara, wanda ya zo a cikin al-mawsu al-fiqhiyya yana mujallal na 245 dukkanin fatawa sittina mujallal na 862 majmu'u fatawa mujallal na 1389. Sai dai babu inda aka samu hadisi daga manzon Allah cewa za ka ɗaga hannuwa lokacin da za ka yi addu'a tunda bayan an gama sallama ne, babu inda aka ce ka ɗaga hannu, amma dai bayan sallama za a yi addu'a. Mas'ala ta uku, wannan riwaya guda ce kawai muka kawo a ita kaɗai bace. Wato shi wannan hadisin da muka karanta al-Imam Ahmad bin Hanbal ya kawo shi, haka nan kamar yadda muka yi bayani al-Imam Bukhari ya kawo shi a littafin Al-Jami' as-Sahih a wurare daban-daban, yana kitabu Tahajjud babu na da'a at-tatawwu' masna masna, yana kitabu Da'awat babu du'a'in al-istighara, yana kitabu Tauhid inda al-Imam Bukhari ke fassara aya ta suratul an'am qul huwal qadir, da shine hadisi na 7390. Musanna ashabu sunan yani ahlu sunan da ba su rawaito hadisin, wato al-Imam Abu Dawud ya kawo hadisin Jabir din da muka karanta yana kitabu salati babu istikhara, kuma al-Imam Tirmidhi ya kawo kitabu salati babu salati al-istikhara, al-Imam An-Nasa'i ya kawo shi a kitabu Nikah babu istikhara, al-Imam Ibn Majah ya kawo shi a kitabu Iqamati as-Salati babu salati al-istikhara. Don haka hadisin sahih din ka daga Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum guda ne kawo hadisin, shi ne al-Imam Muslim. Hadisin al-istikhara baya sahih Muslim. Kuma shi Jabir ne kadai ya rawaito hadisin ba, akwai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar mutum tara. Na farko dai akwai sayyiduna Abu Bakar as-Siddiq, Allah ya kare da sa gare shi, wanda hadisin yana sunan Tirmidhi da kitabu Da'awati, Annabi sallallahu alaihi wasallam sunan Tirmidhi ruwaito sayyiduna Abu Bakar yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada amran qala, idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nufin zai aikata wani abu yana wannan addu'a, Allahumma khir li wa ikhtar li, ya Allah ka saba ni, Allahumma khir li wa ikhtar li. Hajar ya kawo hadisin sayyidina Abu Bakar cikin Bukhari, yace isnaduhu da'ifun, yana da rauni hadisin sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Na biyu, akwai wato hadisin Abu Ayyub al-Ansari shi ke bin bayan hadisin Jabir. Hadisin Abu Ayyub al-Ansari shi ma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala da manzon Allah yace masa to ina akan mutun auje yace ittumil fitu baka ka koye neman da kai ka koye niyyar za ka nemi wata inji annabi sallallahu alaihi wa sallam summa tawadda al walar fa ahsin wudu'aka ka kiltata al walarka wa salli ma kataba Allahu laka kuma kai salla kai sallaci abinda Allah ya rubuta maka summa ahmad rabbaka wajjid sannan ka yabo ga Allah ka girmama shi. Manzo Allah yake koya ma Abu Ayyub al-Ansari yadda zai addu'a ta al-istikara kafin aure. Ko kai alwala alwala ta zama mai kyau kai salla gurbata abinda Allah ya rubuta ba kai yabo ga Allah ka girmama Allah sun kusan sannan sai ka ce اللهم إنك تقدر ولا تقدر هذا شيء كما أدعى سيد سفارة حديث أبو أيوب اللهم إنك تقدر ولا أقدر يا الله سيدك إيا وإيبا إيا ولا وتعلم ولا أعلم فكاسا إيبا سجبا وأنت علام الغيوب وإن رأيت لي في فلانة إذا انكادك وروانك سيما الله يتي تسميها سيدك رسول أنت idan ka ga cewa wanci bisai ka kira sunanta khairan za ta zama alkhairi gare ni fikirini ga addini na wa duniyaya da duniya ta wa akhirati da lahirana in kana gairuha wato ka kaddara mai idan ku sabanin ita wannan mata ce ba ita ce zan samu alkhairi ba wa in kana gairuha khairan li minha za a kawo mata da wannan alkhairi gare ni fi dini wa duniyaya wa akhirati tasashin addini da duniya da lahira na hukunta li biha sai ka hukunta mun aurenta ko ina take to wannan idan ba shi ce alheri ke ta shi ta ba to Allah kar ka kaddara wannan auren ko kuma yace fakurha in faqdir hali imma faqdi faqdi biha ka hukunta mun ita ko ka kaddara ni to hadisin Abu Ayyub al-Ansari malamai sun inganta shi kamar su kaje wato wannan addu'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa yau ku shine Abu Sa'id al-Khudri hadisin sa ya zo a cikin musnad al-Imam Abu Ya'la al-Mawsili ya zo da sabin sami'a Rasulullah ya yaqul naji man Allah yana cewa Abu Sa'id al-Khudri idza arada ahadukum amran idan wani daga cikin ku yayi nufin aikata wani al'amari falyakul sayyi اللهم إني أستخيرك بعلمك أدعو أن أبو سعيد الخدري فإن كما جاء جابر يا الله إنا نيمان ذاتك تتصغر بعلمك وتقديرك بقدرتك ثم إنا نيمان إياوة تدعوك إياوك وأسألك من فضلك العظيم إنا روكونك تمد خللك بجرما فإنك تقدر ولا أقدر فبتقديرك إياوة لبن إياوة ko ta'alam wala a'lam kai kake sani ni ban sani ba wa anta allahu ghayyu allahumma in kana kaza wa kaza lil amri alladhi yuridu khayran li da shi ne wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Najat allahumma in kana kaza wa kaza ya allah idan ka zaka da kaza sai ka kira sunan annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan abin da na sa a gaba khayran li kuma alkhairi gare ni fi dini da addini na wa ma'ishati da rayuwa wa akifati amri da karshen al'amari na kuli ka kaddara min shi wa yassir kuli kuma ka sauke min shi saboda kaga hadisin Jabir ba ya yassir ku amma hadisin Abu Sa'id al-Khudri akwai yassir kuli Allah ka sauke min shi wa idni alayhi wa ka taimaka min in iya aikata ba wa in kana kaza wa kaza lil amri alladhi yurid idan ko wasu zaɗa kaza al'amarin da mutum ya yi nufi zai aikata sharban li fi dini sai zama sharri gare ni wato ta addini na wa ma'ishati da rayuwa ta wa arifati amri da kashin al'amari na fasrifu anni fiha ka wadda shi gare ni summa qdur li alkhaira aina ma kana sai ka kaddara min alkhairi ta duk inda ya kasance a ƙarshen addu'an da ta zo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri akwai la haula wala quwwata illa billah a ci aka al-istikhara kuma isnadin hadisin yana da kyau malamai da yawa sun inganta shi kamar al-imam Ibn Hibban kamar al-imam al-Aini littafin Mudathir Bukhari sharhin Sahih Bukhari mujallal na 7 shafin 324 da al-Hafiz al-Iraqi yace isnaduhu jayyid sai malaman da ke ganin isnadin hadisin yana da rauni amma la shakka malaman hadisi da yawa suna da kan hadisin Abu Sa'id al-Khudri mutan na hudu wato shine Abu Huraira Abu Huraira shi ma yana cikin hadisin al-istikhara daga manzon Allah hadisin sa yana sahih Ibn Hibban manzon Allah yace idza arada ahadukum amran idan wani daga cikin ku ya yi aikata wani al'amari wanda ya kun sai ce Allahumma inni astakhiruka yace dai hadisin Jabir ya zo da shi amma a addu'ar Abu Huraira wa al-amrin was'aluka min fadlika ba za a ce al'azimu ba sannan a karshen addu'ar ta zo da raddini bi kudratika ka ce kudura abin da babu shi a hadisin Jabir raddini bi kudratika ka sa in yarda da kudurarka idan ka zaɓa min to ka sa in yarda in ba kowa yake yarda da zaɓin Allah ba mutum na biyar da shida shi ne Abdullah bin Umar da Abdullah bin Abbas hadisinsu ya zo a hade hadisinsu ya zo a cikin hade yana الكتاب الكبير من الإمام الطبراني الأوسط قبل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن وضع الله هنا كويا من الاستخارة كما يتم وكراتون القرآن كما يتكرن تدم سورة القرآن سنة شوى اللهم إني أفكيرك هذا حديث جامعي أرجوى اللام الغيوب إياك أن الدعاء تدعي mutum na bakwai shine Abdullah bin Mas'ud Allah ya kare shi daga gare shi hadisin sa yana al-Mu'tamar Kabir na al-Imam al-Tabarani Abdullah bin Mas'ud yace kana Rasulullah yu'allimuna al-istikhara manzo Allah ya kasance yana koya mana al-istikhara yana cewa Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika wa rahmatika kaga an samu kai hadisin Jabir min fadlika al-'azim hadisin Abu Huraira min fadlika kawai hadisin Abdullah bin Mas'ud min fadlika wa rahmatika fa innakuma biyadika sabbihu inna suna hadunka ne la yamlikuhuma ahadun siwaka ba wanda ya mallake su in ba kai ba fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir wa anta allahul ghayb allahumma in kana hadha al-amru in kana hadha al-amru al-amru alladhi turidu kuma Allah ya ce to abin da kake so zaka aikata sai ka faɗi sunan shi khairan li fi dini wa fi dunyaya wa aqibati amri fa waffiqhu saka min muwafaqa wa sahhilhu kuma ka sauke min shi fa in kana ghairu zalika khairan idan sa bani abin da nake nufi in aikata shi ne alkhairi fa waffiqni lil khairi to ka dace ni da alkhairin a inda su yake haitu ka sai mutum na takwas shine Sa'd bin Abi Waqqas sai kare da sa gare shi hadisin sa yana al-Musnad al-Imam Ahmad da wasu kuma hadisi manzo Allah yake min sa'ada ibn Adam ridahu bima qad Allah lahu yana daga alamar wato sa'ar dan adam a ce Adam yayi sa'a a rayuwarsa ya zaman to yana yarda duk abin da Allah ya hukunta mishi wa min shakawati ibn Adam yana daga alamar tabi wa dan adam rashin sa'a istikharatan lil istikharatan lillahi idan mutum yayi wafi da neman zabin Allah to alamar tabi ne wannan hadisin Sa'd bin Abi Waqqas kina alamar tabi wa tana daga mutumin da yayi istikhara wa min shakawati ibn Adam shaqtuhu bima qadda Allah lahu yana daga alamar tabi wa dan adam ya zaman to ya tunzura ya fusata kan abin da Allah ya hukunta mishi hadisin yana da rauni yana da ifin tarjih hadisin da shi da shirin sai mutum na karshe shine Anas bin Malik shi ma ya kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah yake cewa ma khaba man istikhara wa la nadima man istashara duk wanda ya istikhara ba zai kade ba kuma duk wanda ya nemi shawara ba zai yi nadama ba wannan hadisin yana da rauni jiddan har ma wasu malamai na hadisi hadisin mabu yana silsila ta ba'ifa a hadisin 614. matsala ta hudu da ya hukuncin sallar al-istikhar kamar yadda muka yi bayani a baya sunna ce ittifaqan duk malamai sun tabbatar da al-istikhara sunna ce wanda ya zo cikin fasul bayani yana mujallad na 11 shafin 183 da sharhu nawawi ala sahih muslim mujallad na farko shafi na 40 al-imam shukani nabi allah yace innama yu'maru bihi inda iradatu zalika la mutlaqan ai ba ko da yaushe bane za ka yi al-istikhara sai lokacin da kai nufin aikata wani abu ko da Allah ya adami wuce al-istikhara me yake cike nuna cewa addu'ar al-istikhara ba dole bane ko gashi a hadisin Jabir bin Umar ka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni ga sahabbai yana umarni idan amma bil amri idan mutum yayi yunkura idan mutum ya himmanta yayi nufin zai aikata wani abu manzo Allah yace na ila raka abi kaga an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam to me yasa ba za a ce sallar al-istikhara farilla bace saboda an taba samu wani mutum da yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam الحديثن طلحة بن عبيد الله حديثن ينا صحيح البخاري هنا كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام ينا صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام حديث متفق عليه ونحن لا رح يعتبر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأهل النجد قاله sai ku bai dilla yace mutum yana daga mutanen yankin Najd sa'iru rafi yazo kansa a firkice wato babu tifa daga nesa kafin ma ya kiso madadin manzon Allah yake tambaya daga nesa Allah bin Ubaydillah yace nasma'u dawiya sautihi muna jin ruri na muryarsa wala nafqahu ma yaqulu amma bi mutajjihi fa alaba saboda yayi nisa tun daga ne sai yake tambaya annabi ya ga mure mutane kawai hatta da min rasulillah sai da yazo kusa da manzon Allah kai ne yake tayi sai da koyi sallu an islam ashe duk tambayan da yake yana tambaya ne ga da addinin musulunci kafin ma ya iso ga manzon Allah ya fara tambaya daga nesa lokacin da ya iso kusa da manzon Allah sai manzon Allah yake kai addinin musulunci خمس صلوات في اليوم والليلة سي صلى بيار فكان اندري دير سي يتي مر هل علي غير هن شن بند صلو لن بيار اكوانا ابو دي دوك إلا قال كم الله الله يتي لا إلا أن تتوضع شبين ذاك هدا دنا إلا كم الله الله يتي أما مسلم سي لكتن بيا با صلى روز وصيام شهر رمضان أزم وطا رمضان yake tuna da biyu hal alayya kairuhu banda wannan azumin akwai wani azumi da yake farilla akai na manzo Allah yake la fa anta tawwa sai din zaka hada da nafila ko da kare lahu rasulullahi zakai manzo Allah yake ya amince zakka a ciki sai yake cewa hal alayya kairuha shin bayan zakka akwai wani azumi ke zama dole ki zuci a ta sai manzo Allah yake la la anta tawwa sai din zaka nafila nafila zakai ce sadaka iyakar wadannan abubuwa guda uku manzo Allah ya faɗa mana wannan su ce da ita kuke nan tana yiwa a karasa sauran rukunnan ba tana yiwa kuma in karasa su amma sai shahe shi ba faqad bara rajul sai mutumin ya juya tana cewa wallahi na rantsa da Allah la azidu ala hadha ba zan kara akan wannan ajin da ka faɗa min ba wala anqusu min hukumu zalige ba inda kai ka faɗa yin da bakin ka iyakar addinin shi ne zan tsaya sai manzo Allah ya ce Allah ka yi sadaka in ko yayi gaskiya to ya tsira kuma ya nuna cewa iyakar farilla din ke sallar ce sallori biyu don haka ba za ka haɗa da sallar al-istikhara a matsayin farilla ittifaqan duk malaman sunna sun tabbatar sallar ta al-istikhara sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana ba ta muhimmancin gaske ya zo cikin lafazin jabir bin abdullah abu na biyar abu shi ne me ya kamata a yi masa al-istikhara wanda shi ma a hadisin nan ya ba da amsa in ka zo da wannan hadisin sun samu amsar a inda za a yi masa al-istikhara saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jabir ya faɗa yace idza hamma bil amri, idan mutun ya yunkura kan wani al'amari. Mun kawo ta riwaya da tazo cikin aljami sahih, to Allah yace il umuri kulliha, al'amura gaba daya. Saboda Imam Shukani yace dalilun alal umumi, wanda ya nuna cewa dukkan al'amura na rayuwarka ya kamata ka ringa masa al'istighfara. Amma anan to mutane sun fi raja'a akan cewa sai aure kaliba shi kadai ba. Ba Allah yace fil umuri kulliha, hijabi re kada to al'amura gaba daya ya kamata ka zama to kai al'istighfara. Manzon Allah yana karantar da sahaya kina Imam Shukani yace wa annal mar'a la yahtakiru amran li sigari, karka daina al'amari saboda karami ne. Sai ka ce wanda ake kai a masa al'istikara ba a cikin ihtimami bi idan haka ba za a damu da shi ba. Fa yanzuru fi istikharati fihi, saboda ka daina shi sai ka ki yin al'istikara. Fa ruddu amrin yastakhiffu bi amrihi fa yakunu fil iqdami alayhi darabun azimun fi tarkihi, akan samu al'amarin da kai kana gani da farko kaɗan ne, gani shi ƙarami ne, amma ai baka san gaba ba. Ƙanƙanin abu sai ya zo ya tsoje mahim, sai ya gagare ka ka riƙa nadama a kai shi. Saboda haka karkare a al'amari, tun da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbai shi al-istikhara fil umuri kulliha, al'amura gaba ɗayansu su ka ɗauke shi. Wato wata ibada ce da mutum zai yi idan dai yana mu'amala idan ya sa wani abu a gabansa. Musamman tun Jabir ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da himma ta wajen koyar da al-istikhara, kamar ya yu'allimu as-surata min al-Qur'an, shine himma da yake bayarwa ta wajen koyar da surata al-Qur'ani. Kuma in ka hada da wani hadisi manzo Allah ya ce cewa bi yas'al ahadukum rabbahu ma fi shifi na'lihi, mutum ya roƙi Allah ko da igiyar sakannin su ce ta tsinke, ka roƙi Allah a kai don yana iya zama fitina gare ka. So wannan Imam Shukani yake fi dalilin alal ihtimami bi amri al-istikhara. Jabir ya tabbatar mana muhimmancin al'amari na al-istikhara wa annahu mutaaqqidun murakkabun fi, al'amari ne mai karfi wanda ya kamata wato mu rika kwatsayin aikata shi, saboda yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce a cikin ma wajen koyar da shi. To amma nan da Jabir ya ce fil umuri kulliha, al-istikhara cikin al'amura gaba daya, wanda sun ce ba duka bane, ya fata ne saboda ya nuna maka karkare na wani al'amari da ba za a yi wani istikhara ba. Amma ba duka al'amura ne ake musu al-istikhara ba, wanda ya zo cikin bayanin Ibn Hajar a cikin Fathul Bari. A nan yake cewa amul murid bil khusus, domin abinda aka wajabta maka da abinda aka ce mustahabi ne bai kamata ka tsaya yin al-istikhara a cikin shi ba. Da ya wajabta maka wato shi ne kamar an wajabta maka yin sallah, bana ka rika yin sallah sai ce bari zan yi istikhara tukuna, ai bari ta ba a mutu istikhara, dole ka yi sallah. To haka nan haram ita ma ba a maka al-istikhara, wanda ka daina shan giya ya ce sai na yi istikhara, haka haram babu istikhara. Haka da haram da makruhi da kuma abin da ya zama wajibi da mustahabbu, la yustakharu fi tarki, ba a yin wato istikhara saboda garin haram da makruhi, ba a yin al-istikhara saboda aikata wajibi da mustahabbu. Don haka al-istikhara ya tsaya ne akan al-mubahu da al-mustahabbu idan ka arada minhu amrani. Wato nan al-mubahu abinda an halatta maka, kamar misali aure, an halatta maka ya aure ba wanda ya tilasta ka, to kaga nan kana damar kai kana damar ka bari, wannan ba wajibi ba ne gare ka, saboda ka zai tsaya al-istikhara kamar gini da sauransu. Suka abin da shafi mu'amalar ka wanda shi ba shafi wannan abubuwa guda hudu su ba, to wannan shi ne ake ma al-istikhara a kai. Amma idan ya shafi wajibi ba a yin al-istikhara, haka kuma idan ya shafi haramun da kuma makaruhi. Nan ma hadisin Jabir ya nuna mana cewa hadisin Abu Ayyub al-Ansari sun nuna mana cewa za ka yi al-istikhara ne kafin abu ya nutsu a ranka, kafin abu ya nutsu a ranka za ka yi al-istikhara. Al-mu'tamadu annahu la ya'alu ma yansharu bihi sadruhu mimma kana lahu fihi aw hawan qawiyyun qabla al-istikhara, da yawa za ka ga mutum sai ya riga ya samu a gaban ka dinnan daga baya sai al-istikhara kafin ka nemi aure za ka yi al-istikhara domin ishara da hadisin manzon Allah ya nuna mana a hadisin Abu Ayyub al-Ansari wanda a ƙarshe manzon Allah ya ce wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu ƙarfi face ga Allah amma idan har ka riga ka shiga neman auren kaga zuciyarka ta riga ta karkata ana al-istikhara da waya ce maka tasiri ana roƙon Allah zaɓi kana cewa to amma dai ina so ko ga ba zaɓi ba ne abu na shiga shi ne maimaita al-istikhara shin kuna yin ta sau ɗaya ne ko ko za a iya maimaitawa bi sannan tuka akwai wani hadisin da ya zo daga Ali cewa za a maimaita al-istikhara amma malaman sunna suna cewa babu laifi a maimaita al-istikhara saboda me ita al-istikhara addu'a ce ba ta sa Imam Bukhari ya kawo ta inda yake maganganu akan addu'o'i ba akan sallah ya kawo ta a matsayin addu'a ita kuwa addu'a ana maimaita ta da ya zo cikin bayanin al-hafiz al-aini a ummat al-bukhari ina sharhin hadisin jabir yana juz'i na bakwai shafin 235 wa in kunta hal yustahabu tikraru al-istikhara fi al-amr al-wahid shin mutum zai iya maimaita al-istikhara akan al'amari guda daya idza lam yakun lahu wajhu sawabi fi al-fi'li aw at-tarki kai al-istikhara amma baka samu nutsuwa a ranka ba shin zaka ci gaba da maimaitawa yace malam yan shari' fadruhu lima yaf'al bala yustahabu tikraru salati wa du'a'i sahabi ne mutum ya ci gaba da maimaita al-istikhara da kuma addu'a lidalika har zuwa lokacin da zai samu nutsuwa a ranka akwai hadisi da aka samu ba shakka hadisin Anas hadisin yana da rauni hadisin ba hujja ba ne ai Anas sallallahu alaihi wasallam yace ma Anas ya Anas idza hamamta bi amrin idan ka himmaci aikata wani al'amari fastakhir rabbaka fi sab'a marrat sai ka nemi zaɓin Allah sau bakwai thumma anzur ila alladhi yasbiq ila qalbika sai ka dubi wani abu ne ya rinjaye a zuciyarka inna al-khayri saboda al-khayri yana tare da wannan abu hadisin bai inganta ba yana da ibn jami sabir hadisi ba da ibn kubba ta tunda ne shi ba hadisi aini ya fada yace to ga hadisi wanda aka ce annabi yayi umarni ga Anas sallallahu alaihi wasallam yayi al-istikhara tawbah sisi fal hadith fal hadith sabitun la hujjata fi hadithin ba ku ji a tare da shi saboda yana da rauni na qad yustadallu lil tikrari bi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a da'a salat kuma yayi malaman sunna suka kafa hujja suka cewa za a iya maimaita istikhara saboda ya tabbata shi annabi idan zai addu'a sau uku yake wannan rayuwar sa haka take tunda an samu wannan to an gama kaga ya nuna mai mai ta addu'a ba da bibi ne amma asali a samu hadisi zahiri wanda ya zo da bayanin adadin yawan da za a yi al-istikhara ba a wannan hadisi amma tunda rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam an samu labari amma Allah idan zai yi addu'a yana maimaitawa sau uku wanda ya nuna babu laifi saboda haka al-Imam an-Nawawi ya ce babu laifi mutum ya yi al-istikhara ya maimaita da haka malamai da dama suka tabbatar da haka kamar misali al-Imam al-Ghazali illa sun yi kokarin kawo ga sura da za ka karanta a raka'a farko ga sura da za ka karanta a raka'a ta biyu ba zan ma faɗi yadda suka faɗa ɗin ba zan kar wani ya ɗauka saboda ma sura da ba ta ce inganta ba babu wata sura da aka ware wanda shi ne al-hafiz al-aini yake cewa lam ajid fi shay'in min turuq ahadith al-istikharati ta'yin ma yuqra'u fihima duk hadisi da aka rubuta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayoyin nan da muka samu daga sahabbai mutum goma da hada da Jabir kenan babu wata riwayar da ta zo da bayanin surar da za ta karanta idan za ka yi al-istikhara faqra'u ma tayassara min al-qur'an shi ne abinda Allah ya faɗa wa kullu sura tufsi kowace sura ka karanta tana isarwa wanda shi ne ya zo cikin fathul bari mujallal na 11 shafi na 185 anan mutum zai ci gaba da al-istikhara bayan ya yi al-istikhara din nan ba zai bari ba ya binta sunna ta nuna mana za ka yi ta maimaitawa bayan sharhu lahu sadruhu inshira'an khaliyan an hawan nafsi har ka samu ranka ya raja'a ranka ya karkata ma wani ra'ayi wanda babu son rai a ciki, babu son rai. Fa in lam yashrih li shay'in, idan baka samu nutsuwa ba, falladhi yughiru annahu yughiru salata hatta yaqul lahu khair. Saboda haka mutum zai ci gaba da maimaita wa istikara har sai al'amarin nan ya bayyana gare shi. Imam Shawkani shi ma haka yake cikin nan ba ba wal hadith yadullu ala mashru'iyyati salati al-istikara wa du'a'i aqibaha wa la a'lamu bi dhalika ikhtilafan wa hal yustahabbu ikraru salati wa du'a'i. Ya kawo fahimtar malamai daban-daban, ya ce al-zahiru al-istikara, zahiri yana da kyau ka maimaita addu'arka al-istikara. Kuma wata malamanmu na zamani kamar Bin Baz, Albani da sauransu duk sun tabbatar da maimaita al-istikara sunna ce ba laifi ba ne, wata ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma sharadi idan mutum ɗansa bai nutsu da wani al'amari ba, tunda kana neman tsafi ne tsakanin abu biyu. Idan ranka ya nutsu da gefe guda ka daina al-istikara, idan ka ci gaba da yi ba sunna kake ba. Ka kana neman tsafin Allah alhali ranka ya riga ya karkata kuskure. Amma idan ranka bai karkata ba gefe guda ba, za ka ci gaba da yin al-istikara. Abu na ƙarshe, me za ka yi ka tabbatar da wato zaɓin Allah? Abinda za ka yi ka tabbatar da zaɓin Allah shi ne shawara. Idan ka sa ka yi addu'a ta neman zaɓi, to abu na gaba shi ne ka nemi shawara. Shawaran nan ta shafi abinda kake son ka yi ɗin. Idan gida kake son ginawa, ka yi al-istikhara. Abinda zai biyo baya shi ne neman shawara waɗanda suke da sani kan gini, da kuma unguwar da za ta yi gidan, ta nemi shawara game da wannan unguwar kanta. Gidan kansa ta nemi shawara na masana. To a nan ne shawarwari da aka baka, daga nan za ka samu nutsuwa in ba ka yi ko ka bari. Wani zai ce a'a kar ka yi gidi a wannan unguwa saboda unguwar ta mutanen kwarewaci, alhali kuma za ba ka sani ba. To za ka addu'ar da ka yi ba ta cika ba, sai ka haɗa da shawara. Idan muka samu shawara ta hadisin manzon Allah, shawara ba ta zo ta hadisi ba. Hadisin da ya zo da tun shawara shi ne hadisin Anas, kuma bai inganta ba. Amma ayar Al-Qur'ani ta tabbatar da wannan. Ta zo da umarni ga manzon Allah. Suratu Ali Imran aya ta 157. Allah ya ce ma annabi, wa shawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah, inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Allah ya yi umarni ga annabi ya rika shawara cikin al'amari. Kaga shi ya koya ma annabi al-istikhara, kuma Allah ya mar umarni ya yi shawara. A shi ba a jefar da kowanne ba, saboda haka dole sai an haɗa da shawara don dukkan umarni Allah da ya zo cikin al-Qur'ani. Saboda haka yasa malamai ke cewa ma ta shawara qaumun yattaquna wajha Allahi fi sawqi ila arshi amri, wanda ya zo cikin bayanin al-Imam Qatada bin Qiyam. Babu mutumin da zai yi istikhara ya yi shawara ce Allah ya datar da shi ga abin da yake mafi alkhairi gare shi. Tunjiniya yana cewa ma najima man istikhara al-khaliqa wa shawara al-makhluqina wa sabata fi amrihi, wanda Ibn Qayyim yayi magana a kai ya kawo shi a littafin al-Waqi'u as-Sayyid yana shafin 157. Wato Ibn Taymiyya ya ce duk wanda ya nemi tsafin mahalicci zai yi nadama ba, kuma ya shawarci halittun Allah, shi Allah mahalicci ka nemi zaɓinsa, halittu kuma ka ka nemi shawararsu. Ka tabbatar da abinda ya nutsu a ranka. Idan har ka yi haka, wala shakka ba za ka yi nadama ba, sai kafa hujja da wannan aya ta suratu Ali Imran. Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, wa shawirhum fil amri fa idza azamta فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. سبحانك وتعالى يا امر الهدى من المتفق عليه ثم الله يغفر تامن كشكر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.